This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba. Suna na Hawwa Sharif, tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a cikin shirin na asubahin yau Litinin 17 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su, ga Maryam da kanin labarai.
To, Hawwa mahalarta taron kwanaki biyu akan zaman lafiya na Ukraine da aka yi a kasar Switzerland. Da yawa sun rattaba hannu akan wata takarda da ta buƙaci duk wata yarjejeniya da za a cimma tsakanin Russia da Ukraine ta kasance ta mutunta Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Iran ta yi kira ga ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da ta nesanta kanta da wasu zafafan matakai da ta ɗauka a baya. A jiya Lahadi, Isra'ila ta faɗa cewa za ta fara tsagaita wuta a hare-haren da take kaiwa akan mayakan Hamas a kudancin Gaza tsawon sa'o'i 11 a duk rana, don ba da damar kai ƙarin agajin jinƙai ga Falasɗina wanda ke buƙata.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku je da wasu miyagu 'yan bindiga suka hallaka wasu bayan Allah su biyar a ranar babbar sallah nan a garin Tudun Doki da ke karamar hukumar Gwadabawa a gabashin jihar Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya.
Suna mashin shayi sai suka ji halbi, so halbin da suka ji sai suka dauki cewa yaran aka wasa irin na daren sallah knockout nan da abubuwan nan da aka yi.
Muna kuma tafi da ƙarshen tattaunawarmu da ministan yaɗa labaran Najeriya, inda ya yi tsokaci kan batun kafa 'yan sandan jihohi a ƙasar da ma batun yaɗa labaran ƙanzon kuregi da ake yawan samu a kafofin sadarwar zamani, wato social media.
Na farko dai, maganar social media wani abu ne wanda ya riga ya taho, babu yadda za ka yi da shi, da hadari ne ya riga ya yi garuwa ya sauka.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu ran rahotanni da ke tafi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Litinin, yau ma muna tafe da shirin Ciki da Gaskiya tare da Sarfila Hashin Gumel. Amma sai duk bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Mahalarta taron kwanaki biyu akan zaman lafiya na Ukraine da aka yi a kasar Switzerland. Da yawa sun rattaba hannu akan wata takarda da ta ce kamata ya yi duk wata yarjejeniyar zaman lafiya da za a cimma tsakanin Russia da Ukraine tushenta ya kasance saboda mutunta Ukraine a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta, kuma ya kamata Kiev ta fara tattaunawa da Moscow don kawo ƙarshen yakin. Ba a dai gayyaci Russia don halartar taron ba, wanda aka yi a wurin shakatawa na Birkenstock da ke Switzerland, abinda ke kawo shakku akan fatan samar da hanyar zaman lafiya. China, babbar kasar kawancin Russia, ita ma bata halarci taron ba, yayin da Brazil ta halarci taron a matsayin mai sa ido. An yi taron ne da nufin haska fitila akan yakin Ukraine a daidai lokacin da rikicin Gaza, babban zabe a Amurka da sauran matsaloli ke daukar hankalin kasashen duniya. Kimanin wakilai 100 a kasari daga kasashen yammacin duniya da wasu manyan kasashe masu tasowa ne suka halarci taron. India, Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa na daga cikin kasashen da basu sanya hannu akan takardar ƙarshe da ta bayyana batutuwan da suka shafi kariyar nukiliya da samar da abinci da kuma musayar fursunoni ba. A gefe guda kuma, Iran ta yi kira ga ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da ta nesanta kanta da wasu zafafan matakai da ta ɗauka a baya, a cewar Nasir Kanani, mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran. Yana magana ne akan wata sanarwa inda ƙungiyar G7 ta yi Allah wadai da ci gaban shirin nukiliyar Iran a baya-bayan nan. A ranar Juma'a, ƙungiyar G7 ta gargaɗi Iran akan ci gaba da inganta shirinta na makamashin nukiliya, ta kuma bayyana cewa a shirye take ta sanya sabbin matakai idan Tehran ta ba Rasha makamai masu linzami na ballistic. Duk wani yunkuri na alakanta yakin Ukraine da haɗin gwiwar da ke tsakanin Iran da Rasha a siyasa ce kawai, a cewar Kanani. Ya ƙara da cewa wasu ƙasashe sun buge da yin ikirarin ƙarya don ci gaba da sanyawa Iran takunkumi. A makon da ya gabata ne dai kwamitin shugabanni daga kasashe 35 na Majalisar Dinkin Duniya da ke sa ido kan harkokin nukiliya ya zartar da wani kuduri da ke yin kira ga Iran akan ta karfafa haɗin gwiwar ta da hukumar da kuma janye matakin da ta dauka na dakatar da wasu masu sa ido a kwanan nan. A jiya Lahadi, Isra'ila ta faɗi cewa za ta fara tsagaita wuta a hare-haren da take kaiwa akan mayakan Hamas a kudancin Gaza tsawon sa'o'i 11 a duk rana, don ba da damar kai ƙarin agajin jin kai ga Falastina wanda ke fama da yunwa. Ta ce matakin dakatar da kai hare-haren a kudancin Gaza zai ci gaba da aiki har zuwa wani ɗan lokaci nan gaba, don ba manyan motocin agajin jin kai damar su isa mashigar Kerem Shalom da ke ƙarƙashin ikon Isra'ila, wato babbar hanyar shigar da kayan agaji. Daga nan manyan motocin za su bi ta wata babbar hanya da ke kusa don kai kayan abinci da magunguna zuwa wasu sassan Gaza. Tsagaita wuta a kai hare-haren da sojoji suka sanar zai yi aiki ne a tazarar kilomita 12 a kan hanya a yankin Rafa, amma ba zai yi aiki a Gaza ba, inda kasashen duniya ciki har da Amurka, babbar kasar kawancen Isra'ila, ke kokarin ganin Isra'ila da Hamas sun cimma tsagaita wuta. Kudirin tsagaita wutar da ake shirin yi zai dakatar da fada a duk fadin Gaza tsawon makonni 6, ya kuma buƙaci a sako ƙarin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, sannan a yi musaya da Falastina wanda Isra'ila ke tsare da su. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu tafi jihar Sokoto a Najeriya, inda wakilinmu Muhammad Nasir ya shaida mana yadda a daidai lokacin da al'ummar musulmin duniya ke cigaba da shagulgulan sallah babba, wasu al'ummomi ke cigaba da zaman zulumi da damuwa kan yadda suka waye gari ranar sallah da rashin 'yan uwansu 5 sanadiyar harin ta'addanci da 'yan bindiga suka kai. Lamarin da ya faru ne a garin Tudun Doki na ƙaramar hukumar Gwadaba da ke gabashin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya. Ga Muhammad Nasir ɗin da cikakken rahoto.
Duk da matakan da gwamnatoci ke ɗauka na magance matsalar ayyukan 'yan bindiga a Najeriya, al'ummomin da ke zaune a yankin gabashin Sokoto a arewa maso yammacin Najeriya sun kasance daga cikin waɗanda har yanzu ke zama rashin tabbas domin kowane lokaci suna iya fuskantar harin 'yan bindiga. Irin hakan ne ya faru a tsakiyar daren Asabar wayewa safiyar Lahadi ranar sallah, inda mahara suka amka garin Tudun Doki na ƙaramar hukumar mulkin Gwadabawa suna harbin kan mai uwa da wabi. Garin na Tudun Doki gari ne da ya haɗa Hausawa da Fulani zaune wuri ɗaya, kuma Fulanin ne suka so majin ƙarar harbe-harbe kafin kowa ya ankara. A cewar kantoman ƙaramar hukumar Muktar Bello Abdulrahman,
sun da su mayyawancin ma Fulanin su sun kawar ba da report ga ƴaya, suna zaune tare da sauran Hausawan, suna zaune suna hira suna ce mai suna mashin shayi sai suka ji halbi. So halbin da suka ji sai suka ɗauki cewa yara na ka wasa irin na daren sallah knockout nan da abubuwan nan da aka yi. Suna nan zaune sai ga mai angwai sun zai ce mashin kumi kuka da muka abin da ke faruwa ba, ga bindigogi ce ana yi, sannan dole kowane su ya gudu. Sun kashe mutum 5 wasu na asibiti, kai mutanen su hannu yanzu wajen mutum 4.
Duk da yake jama'an musulmi na ci gaba da harkokin babbar sallah, a hawajin mazauna garin kam batun ya sha bamban domin zaman daddare ne suke ciki, kamar yadda wani mutumin garin Ibrahim Adamu Tudun Doki ya bayyana.
Yanzu haka duk da yake ana bukukuwan sallah, amma mu dai sai cikin rayuwa ta juyayi ake da kuma rashin daɗi, saboda mutanen da an sun karga mu, sannan kuma mutane da dama da hayyo ba su dawo ba, sannan kuma daga mangariba ta yi ba mu san inda ko mutanen ga dawowa za su yi su ci gaba da abin da sun kai ba, tunda ba ma'aikacin tsaro guda da an ka bari. Ga munin dai mutane na cikin halin kakasu nukai da kuma duka gewayen nan ƙauyukan da a tare da mu.
Zama irin na Hausawa da Fulani wuri ɗaya zama ne wanda duk lokacin da aka samu harin ta'addanci za a rinka kallon-kallo, kuma akan haka ne kantoman ƙaramar hukumar ya ce suna fargaba. Hakan ma yasa suka zauna da jama'ar yankunan suka tattauna.
Kaga tunda an nasaba cewa banditry mahiwancin Hillani kai, to yanzu in an ka dawo mutanen gari suna zaune wasu na iya attacking Hillanin da a cikin wannan garin tunda akwai Hillanin ciki, to shine muke gudun ya faru. Kuma shi yasa muka je muka zauna da shi Ardo na garin da shi kuma Tudu hakimin garin, muka yi addressing mutane tare da su na cewa su a dai zamna lahiya.
Tunda dai da rundunar 'yan sandan Najeriya ta hannun kakakinta a Sokoto ASP Ahmad Rufa'i ta tabbatar da mutuwar mutane 6 sanadin wannan harin, sai da ya ce suna ci gaba da bincike akan batun. wannan lamarin da yana faruwa ne lokacin da ɗaruruwan jama'ar da ayyukan ta'addanci suka raba da mahallansu ke ci gaba da fuskantar ƙalubalen rayuwa, tuma ba yanzu ba da 'yan Najeriya suka tsinci kansu cikin mummunan yanayi.
Sunana Dan Ladi Tuntubi ko kuma Rabi'u Shaibu Tuntubi. Wallahi muna cikin matsala sosai don wanga al'amari, kaga duk lokacin da ake gudun hijirar can ta farko muna shan wahala matuƙa. Amma kaga yanzu abin ya kai inda kai don ni kaina da na hita bakin daji gaba ɗaya sai sun kalli rawu. Allah ne bai kare min kwana ba da sun harbe ni.
Gwamnatin jihar Sokoto dai tamkar ta koyonta na jihohin Arewa maso yamma na ci gaba da ɗaukar matakan shawo kan wannan matsalar na ayyukan 'yan bindiga, sai dai lamarin na ci gaba da wanzuwa a wasu wurare. Abin da kan sa wani lokaci ƙoƙarin ke zama tamkar akwai wa babu. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To Allah shi kyauta, an gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa Facebook, Twitter da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
An kashe wani sojan haya ɗan ƙasar Romania da wasu sojojin Congo guda biyu, sannan wani sojan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jakkata a wasu hare-hare guda uku da suka faru a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, a cewar majiyoyi da yawa a jiya Lahadi. Wani jami'in tsaro a gabashin ƙasar da ya nemi a saka ya sunansa ya shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP cewa an kashe wani sojan haya, wasu uku kuma sun jikkata a ranar Asabar sakamakon wani hari da makami mai linzami da aka kai a kan wani sansanin sojan Congo da ke da nisan kilomita 10 daga arewacin birnin Goma. Ba a dai tabbatar da musabbabin kai harin ba. Tsawon watanni kenan dakarun Rwanda da 'yan tawayen M23 suka yi wa babban birnin North Kivu ƙawanya daga arewa da kuma yamma. Ana dai gwabza fada akai-akai da sojojin Congo a wajen birnin, yayin da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rwanda ke ci gaba da mamaye gabashin ƙasar. Kimanin mutane miliyan 1.39 daga ƙasashe 177 ne ke bi ta ƙasar Mexico ya zuwa wannan shekarar a ƙoƙarinsu na isa Amurka ba tare da takardar izinin shiga ƙasar ba, a cewar gwamnatin Mexico. Mafi yawansu maza ne ko mata da ke tafiya su kaɗai, yayin da wasu kimanin 3,000 kuma masu ƙananan shekaru ne da ke tafiya ba tare da ɗan rakiya ba, a cewar cibiyar shige da fice ta ƙasar, inda ta ba da alƙalima daga watan Janairu zuwa ƙarshen watan Mayu. Adadin ƙasashen asali da 'yanci ranar suka fito 177 na wakiltar kusan dukan ƙasashen duniya, tunda ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya 193 ne. Bisa ga ƙasashe, adadi mafi yawa na masu son zama baƙin haure da ya kai kusan 380,000 daga ƙasar Venezuela suka fito, ƙasar da ta jure wa matsanancin matsan tattalin arziki tsawon shekaru. Daga nan sai ƙasashen Guatemala, Honduras, Ecuador da Haiti, waɗanda dukansu ke fama da tashin hankalin ƙungiyoyin miyagu da masu safarar miyagun ƙwayoyi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga ƙarshen tattaunawarmu da ministan yaɗa labaran Najeriya, Alhaji Muhammad Idris Malagi, inda ya yi tsokaci kan batutuwan samar da 'yan sandan jihohi a ƙasar, da yadda labaran ƙarya kan yi kare kaina a shafukan sada zumuntar zamani ko social media. Kamar dai da za ku ji.
To, na farko dai maganar social media wani abu ne wanda ya riga ya taho babu yadda za ka yi da shi. Da hadari ne ya riga ya yi garuwa ya sauko babu yadda za ka yi. Dole ka bari ya zo ba, ko kaƙi ko kaso. Social media ana amfani da shi wajen abu mai kyau, sannan kuma ana amfani da shi wajen wato akwai mutane ɓata gari da suke amfani da shi wajen kawo tada husuma ko kuma kawo jawo rashin zaman lafiya tsakankanin mutane. To a matsayina na ministan ya labarai, kullum abin da nikan ce shi ne dole 'yan jarida su ci gishin kansu, amma kuma dole ne 'yan jaridan nan masu son su ci gishin kansu kuma su san cewa akwai nauyi da ya rataya a wuyansu. Idan za ka faɗi gaskiya ko kuma ka yi shiru. Bai yiwuwa ka ce wai kai ka ba da labari da zai tada zaune tsaye sannan ka ce wai kai kana son gishin kanka wai kai a matsayinka ɗan jarida. Wannan ba zai yiwu ba, kuma munan dukkan da ke aikin nan na jarida, mu ne kamata mu zo mu hada karfi da karfi mu tabbatar da an ware wa'annan tsarin mutane, don gaskiya suna ba wai kawai suna kawo husuma bane, suna bata aikin jarida ba gaba daya a gaba. Kuma ba wannan magana ba magana bace kawai ta Najeriya, magana ce ta duniya. Kwanakin baya na je UNESCO, an tattauna yanzu haka UNESCO tana nan da wani tsarin kundi da ta shirya wanda zai kamata ya zama kamar standard ga duniya gaba daya na wajen tafiyar da yadda aikin social media zai gudana a kowace ƙasa a duniya. Ni ina ganin idan aka yi standardizing, wato aka kawo shi aka hada shi aka tafi a haka, zai fi mu kowa amfani. In ba haka ba, yanzu ka dan dauko wata magana kana neman gyara sai a ce ga wani ne yana so ya dakile hakkin bil adama. To kaga ni bana cikin wannan, amma kuma ina cikin in zaka faɗi to ka faɗi gaskiya. Wannan wani nauyi ne da ya rataya musamman mu da muke aikin na jarida.
Kwanan nan mun yi tsakin mutum amma sun yi da ɗan sanda akan maganar ƴan sandan jihohin nan, yana tare da kula sosai. Wasu suna ganin ya kamata a yi, wasu suna ganin bai kamata a yi ba. A kalmar da ku biyu, menene matsayin mulkin tarayya a kai, kuma
to ni zan iya gaya maka lokacin da aka yi wannan shawara, ni ina zauren wannan taro da aka yi yanke hukuncin yin haka din. Kuma ba wai shugaban kasa bane kawai ya bugi kirji ya ce wai bari a yi wato ƴan sandan jihohi, akwai gwamnonin jihohi a wurin, akwai shi kanshi mai girma shugaban kasa da kuma wasu mutane a wurin. Gani aka yi cewa idan aka ci gaba tafiya da ake tafiya din nan, to zai yi wuya a ce gwamnati ko kuma jami'an tsaro ko kuma na 'yan sanda da suke Abuja za su iya zuwa misali garin Jibiya ko kuma garin Zamfara ko kuma wani gari can a kudu misali a Badagiri, a ce wanda ke Abuja shi ke tafiya da wannan, kasar nan babbar kasa ce. Ya kamata a ce a samu wani shiri wanda za a ce to gwamnatocin jihohi su ma sun iya kafa wannan rundunar ƴan sandan nasu. To amma furucin da shugaban kasa yayi, wanda kuma ni na bayyana ma duniya lokacin da aka yi wannan taro, cewa yanzu lokaci yayi da za a zo a shirya a ga yiwuwar kafa wannan din. Shugaban kasa bi ranan bai ce ya riga ya kafa ba, cewa yanzu lokaci yayi da ake ganin ya kamata a kafa wannan wato rundunar ƴan sanda a jihohi.
Ministan yaɗa labaran Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris Malagi a tattaunawarsa da sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a saurari shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Na sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiyar har kullum kan bukarin take haƙƙin bil'adama. A yau shirin zai fara duba wani korafi kan ofishin mataimaki na musamman kan nakasa sunan shugaban Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin wasu daga cikin shugabannin kungiyar nakasassu da ke nuna rashin gamsuwa kan waɗanda ke rike da mukamin mai taimaka shugaban Najeriya kan nakasassu. A gaskiyar magana dai, tun farko nakasassu a Najeriya, kama daga makafi da guragu da kurame da bebaye da sauransu, sun shafe shekaru suna yaɗa kamfen ɗin a riƙa shigar da su gwamnati. Har aka samu a majalisar dokoki ta yi dokar ware musu kashi 5 cikin 100 na mukamai a dukkan matakai. Tsohuwar gwamnatin Buhari ta naɗe mataimaki na musamman da hukumar kula da nakasassu, inda hakan ya ci gaba ƙarƙashin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Masu korafin musamman shugaban ƙungiyar nakasassu ta Arewa, Yarima Suleiman Ibrahim, na cewa waɗanda ake naɗawa na biyan muradin ƙashin kansu ne su bar nakasassu na hamma.
Sunana Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban ƙungiyar masu bukata na musamman na Northern Nigeria Disability Forum NNDF. Abinda yake bamu mamaki bisa jagoranci na da kuma sora ƴan uwa masu bukata na musamman, mun yadda mu fitar da wanda zai wakilce mu a fadar shugaban kasa a matsayin babban mashawarcin shugaban kasa, kuma muka yadda muka tura sunan Honorable Muhammad Abba Isa domin ya zama mai ba mu shugaban kasa shawara a harkar masu bukata na musamman. Kuma mun tsammace kafin ya je wannan kujera akwai maganganu da dama wadda muka yi da shi cewa za a sama ma mutane masu bukata na musamman aikin yi, za a sama ma mutane masu bukata na musamman kamar scholarship, ma'ana tallafin karo karatu. Za a kuma magance wannan yawan barace-baracen da ake sayi a kan titi, wanda a yanzu da muke magana shugaban kasa zai cika shekara ɗaya a ofisin shi. Wato gwamnatocin da aka yi a baya an samu gwamnati, kamar misali na shugaban kasa Buhari ya samar da doka na masu bukata na musamman. A dokar kuma ya ce lalle a ba da kashi 5% a duk wasu mukamin da za a bayar. To shi wannan Muhammad Abba, Honorable Muhammad Abba, mun yi magana da shi ce in Allah ya sa ya ce ya samu wannan kujera sai kokarin ya tabbatar da cewa wannan doka ta kashi 5 ya samu.
Yarima Suleiman, faɗa mana kace kun yi yarjejeniya da shi Muhammad Abba Isa.
Na'am, mun yi yarjejeniya da shi, mun tattauna da shi sosai kafin nan ni in doki takarda na office ina a matsayina na shugaban kungiya na Northern Nigeria Disability Forum, ma'ana kungiyar masu bukata na musamman a RTS Nigeria, cewa an taɓa wannan kujeran a baya, amma kujeran ya gagara magance abin da ake son a yi shekara 8. Da ni da shi muna yawan korafin cewa wanda aka bashi wannan kujeran zai iya yin komba. Shi kuma ya muna alƙawarin cewa in Allah ya so ya yarda, in ya zo zai samar da aikin yi ga mutane masu bukata na musamman, zai magance yawan irin matsalar da suke fama da shi, musamman na yawan bara da ake a kan titi. Amma har yau da muke magana da kai, ni ban ga wannan canjin ba. Na yi magana da shi, ni da shi na gane cewa wannan tafiyar da ake yi ni masu bukata na musamman ba mu gamsu ba. Domin idan ka duba yadda ake tafiya, har yau yawan mutane masu bukata na musamman karuwa suke a kan titi, kuma suna kan bara. Abin takaici, abin damuwa, wanda suka yi karatu, suka gama NCE, wanda suka gama digirin, wanda suka gama wasu kananan makarantu, har yau sun taso daga jihohinsu tun da suna bara a kan titi. Muna tunanin wannan ba daidai ba ne, ba kuma shi ne yarjejeniyar da muka yi da shi ba. To da haka ni Yarima Suleiman, wanda na zama ina daga cikin ɗaya daga cikin wanda muka yi ruwa da ciki wurin tabbatar da wannan gwamnati, mun rubuta fatan shugaban kasa takarda a kan cewa lalle ta samar da wannan kashi 5%. Idan in har gwamnatin tarayya ne ba ta ba shi daman da zai wakilce mu ba, lokaci ya yi da zai fito ya ce mana cewa gwamnatin tarayya ba ta ba shi dama da zai abin da muka yi magana da shi ba. Idan kuma gazawan daga gare shi ne, ya kamata ya fito ya ce mana cewa wannan abin da ya tsammaci zai yi ya dace da gurin cewa ba haka ba ne. Wannan shi ne abin da muke magana a koyaushe.
Sauraron ƙorafin Yarima Suleiman, shugaban ƙungiyar Nakasassu ta Arewa, ya sa wannan shiri garzayawa don jin abin da wanda aka zarga zai ce, wato Abba Isa, mai taimaka shugaban ƙasa kan harkokin masu bukata ta musamman a Najeriya.
To alhamdulillahi da ala kulli hali, da farko dai ina wa Allah subhanahu wataala godiya da ya bamu wannan ofis, shine ma babban godiya. Da idan ka duba yayi babu ofis din, hadimi ne na baiwa shugaban ƙasa, kuma ni ba wai fannin ainihin na Nakasassu ta fannin gurago ko kuma makafi bane shugabanci na yake. A'a, abin da ya hada da ainihin people with special needs, masu bukata na musamman kenan. Abin da ya kama da almajirai da 'yan gudun hijira da marayu da mata wanda mazajensu suka rasu da 'yan out of school children, duka suna karkashin wannan ofis na ne. To kaga daga bada ofis din nan zuwa yanzu wata shida kenan, kuma cikin wata shida nan gaskiya mun ga samu
Abba Isa daga baka wannan mukamin da yake kanka.
Na'am,
nace daga nata ka kan mukamin, ba daga bada ofishin ba, ko har da ofishin ma gaba da yana nufin ka ce wata shida ne.
A mukami ba shine ofis ba, zaka raba mukami da ofis, zai zama ka mukami ba.
Ma'ana ki Abba Isa wani ne da yake kan mukamin zamanin tsohon shugaba ba da aiko.
Wanda yake mukamin nan ka duba ai ka san shine ba shugaban kasa shawara ne fannin people with disability kawai. Ni kuma people with disability da kuma people with special needs and equal opportunity, tsarin da tafiya da tsari na da nashi din da kake gani daban ne. Shi yasa kake gani obis na din ya fi nashi girma.
To shi yasa hada wannan ba mamaki, shi yasa ina zuwa wannan ba mamaki, shi yasa ake tsammanin da kai abubuwa da dama waɗanda za su gamsar da duka masu nakasa.
Ko yanzu na gamsar da mutane yaushe ma aka bada ofis din, ai kwata-kwata wata shida da kuma aikin gwamnati ai process ne ai. Sannan kuma daga wata shida din da kake gani mun yi kokari dama da shugaban kasa ya bayar na cewa a fadakar da mutane su fahimci cewa a rinka damawa da masu bukata na musamman mun riga mun yi nisa wannan saboda already in ka duba mukami office din da shugaban kasa din ya bayar din ya riga ya bani dama da cikakken iko ya ce in yi aiki da ma'aikatu in tabbata cewa duk waɗansu abubuwan da za su ke sun sako masu bukata na musamman a ciki yanzu hakan nan duk mun tafi nisa duk yawanci MDS ne daga gege cikin nisa na kuma har in ka zo matakin jiha ya ce in yi aiki da gwamnoni in tabbatar cewa ainihin duk waɗansu ƙudurorinsu da za su rinka yi sun sako masu bukata na musamman yanzu ka duba wannan faɗakarwar da muke yi yawanci gwamnoni duk yawanci kashi biyar da aka ce a baiwa masu bukata na musamman ta fannin aiki sun yi nisa kuma suna yi sun kamata kwanan nan ka duba kamar gwamnan Borno Profesor Babagana Umaru Zungu ya ɗauki mutane 15 a aiki sannan kuma akwai makarantu wanda yake sun kirkiro wannan ma'aikatan to kaga tafiya ne wanda yake
wannan yana cikin abin da irin su abokinka Yarima Suleiman ke cewa ka gaza ta wannan bangaren na kashi 5 cikin 100 din nan ba kamar da hankali aka yi ba
ba haka bane ban gaza ba ai yanzu hakan nan daga doka na aiki a cikin wata 6 na akwai masu bukata na musamman da suka samu aiki kashi 5 din da ake faɗa din ai ma'aikatan su bara dama a bayar din ai rubuta musu zaka yi ai aikin gwamnati shi process ne zaka rubuta musu ne idan suka zo dokan ma'aikata a aiki sai su ware kashi 5 ma masu bukata na musamman sannan kuma mun samu goyen baya sun ba mu goyen baya wannan su mun rubuta musu sun ba mu goyen baya na cewa duk lokacin da za su dauki wannan ma'aikata za su yi recruiting ma'aikata za su ba mu wannan kashi 5 kaga wannan babban ci gaba ne sannan kuma idan ka zo ta fannin ainihin kiwon lafiya mun yi alaka da ainihin ma'aikatan nan na tare da Professor shi Pate muna alaka da shi mun yi meeting yawa mun yi meeting da shi akwai kungiyoyi wanda yake sun shigo za a inganta ainihin rayuwar masu bukata na musamman ta hanyar kiwon lafiya wanda mai bukata idan ya je asibiti za a saurare shi kuma zai samu magani kyauta ta hanyar inshora wannan tsare-tsare ne wanda yake ba komai bane za mu fito gidan jaridu mu faɗa da sauransu wanda yake mun yi nisa
Abba Isa abinda ake faɗa irin wannan mukamin kamar wato an yi gwagwarmaya ne da kai ka tsira ka bar sauran mutane a baya irin abubuwan da kake ma ba su wuce in mutum ya matsa ma lamba ka ba shi buhun shinkafa ba.
Ba haka ba ne abin da yake faruwa ya yi nina gari a kan cewa is too early yanzu ka ce za ka yi jojin din wannan ofis ɗina saboda idan ka duba ofis ɗina is connected to 774 na kargan ba shi kujera mai baiwa bukata mai baiwa shugaban kasa shawara ta hanyar ma ta ba masu bukata na musamman shi kujeran da yake yi kuma ni in ka duba ai wakilci na duka Najeriya ne su yi political zone.
Masu sauraro ba ƙarshen batun ba kenan idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka ja birki a yau har ma da jin ra'ayoyin wasu daga cikin masu laruruwan na kasa kan wannan batu yanzu amarin Nasiru da mai raika da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya
to madalla an gaida Sarfil Hashim da wannan kuma muka zo gaba ta ƙarshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice mahalarta taron kwanaki biyu kan zaman lafiya a Ukraine da aka yi a kasar Switzerland da yawa sun rattaba hannu akan wata takarda da ta ce kamata ya yi duk wata yarjejeniyar zaman lafiya da za a cimma tsakanin Russia da Ukraine tushenta ya kasance saboda mutunta Ukraine a matsayin kasa mai cin gashin kanta kuma ya kamata Kiev ta fara tattaunawa da Moscow don kawo ƙarshen yakin ba a daidai ya ci Russia don halartar taron ba wanda aka yi a wurin shakatawa na Burgenstock da ke Switzerland abinda ke kawo shakku akan fatan samar da zaman lafiya China babbar kasar kawancin Russia ita ma bata halarci taron ba yayin da Brazil ta halarci taron amma a matsayin mai sa ido Iran ta yi kira ga kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya da ta nesanta kanta da wasu zafafan matakai da ta dauka a baya a cewar Nasir Kanani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran
Thomas Saru baki daya da haka za mu nade tafarmar shirin na wannan lokaci a madadin Maryam Doya da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. S sai Dadi Balawai da ya shirya wato da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston. Hawar Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mene lafiya.